Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta kafa tarihi wacce za ta bada damar rarraba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum babban birnin kasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin hadakar da ta hada da sojojin kasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da rangaban mulkin kasar har na tsawon shekaru 3 kafin a yi zaben da zai kai ga mika mulki ga farar hula. Yayin bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai dauki lokaci ba, an kwashi zawo'i ana murna a fadin babban birnin Khartoum. 'Yan kasar Sudan sun yi ta kada tutar kasar suna fadin wata kalma ɗaya ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasar. Kalmar da suka faɗi ita ce madaniya, wadda ke nufin fararen hula. Bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya Asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurin na kafa sabuwar gwamnati. Hukumomin Afghanistan sun ce fashewar wani babban bam a yammacin jiya Asabar cikin wani wurin bikin daurin aure da ya cika makil a Kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa. Nan take babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin Kabul. Akasarin mutanen da harin ya ratsa da su 'yan tsirarin kabilar nan ne na Hazara waɗanda galibin su 'yan Shi'a ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya tabbatar da tashin bom din ya kuma zargi abin da ya kira makiyan Afghanistan da kai harin, sai dai bai bayar da wani cikakken bayani ba. Rahimi ya ce 'yan sanda da motocin daukar marasa lafiya sun isa wajen tashin bom din cikin gaggawa, an kuma dauki waɗanda lamarin ya shafa zuwa asibitoci. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum 13 a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rufe wasu hanyoyi da gadoji, suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a kokarin da suke na kaucewa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu, masu tsaron ra'ayin PP ta farar fata da masu adawa da su da ake kira Antifa. Hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran wasu makamai, yayin da ɗaruruwan masu tsauran ra'ayin PP ta fara fata da ke zanga-zanga da masu adawa da suna Antifa suka taru a tsakiyar garin. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yaɗa tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su. Ya zuwa yammaci yawancin kungiyoyin masu tsauran ra'ayin PP ta fara fata sun bar yankin. 'Yan sanda cikin shirin ko ta kwana akan kekuna sun hana masu adawa da su Antifa bin hanyar da suka bi. A can yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka bazama kan titina jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka da suka kwace tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina godiya da karfin hali da nuna damuwa akan yankin Hong Kong, UK nan wani malamin makarantar sakandare ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters, ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu. Malaman makarantun sun hada a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati inda shugabar Hong Kong Carrie Lam take. An shirya gudanar da wasu zanga-zanga a fadin Hong Kong a yau Lahadi. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro, wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yanke musu hukunci ko kuma a yi musu shari'a. Daga ƙarshe jiya Asabar, jami'an yankin Kashmir a bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar India sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin Himalaya. Tun dai farkon watan nan yankin na ƙasar Kashmir bangaren na India ya shiga rudani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubun-dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo, tare da karɓe ikon cin gashin kan da aka ba yankin wanda mafi akasarin mazaunansa musulmai ne. Ranar Juma'a ne kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da wata ganawa domin tattauna kan hukuncin da India na soke cin gashin kan da aka ba Kashmir.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alikaya zan gabatar. Ta hanyar zabe ake sauya gwamnati ba ta juyin juya hali ba, in ji APC mai mulki. Dan takarar da zan mara baya ne kadai zai iya lashe zaben gwamnan jihar Bayelsa, in ji gwamna Siriya Kedixin. Me yasa dan takarar shugaban kasa na PDM Pastor Aminci Abu ya janye kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata ne? Shin mutum daya zai iya jagorantar duk sauran zababbu kuma a samu nasara a demokradiyya? Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na damƙe ɗan rajin juyin juya hali, mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Omoyele Shore da kuma girke 'yan sanda don hana zanga-zangar na samun marabaya daga APC mai mulki da caccaka daga PDP mai adawa. Shugaban APC Adamu Oshimole ya ce in juyin juya hali Shore yake so, da bai dace tun farko ya tsaya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar AAC ba sai ya rungumi juyin nasa, amma tun da an kammala zaɓe kuma ayyana wanda ya samu nasara, to me kuma yake nema ne? Shugaban PDP Uche Secondus ya nura rashin amincewa da hana mutane bayyana ra'ayinsu ko kuma kama mutane kan wannan tafarki, da ba mamaki PDP ba ta ganin hakan neman kifar da gwamnati ne. 'Yan sanda ma dai haka suka fassara cewa yunkurin neman kifar da gwamnatin Najeriya ne, ko kuma cin amanar ƙasa.
We also have intelligence that compromised Nigerians have been paid to attack us at the Unity Foundation or any location.
Bugoya bayan Shehore, waɗanda suka je hukumar kare haƙƙin 'yan adam sun yi zargin an ɗauko sojojin haya da za su yi arangama da su su yi yunkurin murƙushe su, matuƙar da a ce sun isa dandalin nan na Unity. Can kuma Bayelsa gwamnan jihar Siriya Kedixon ya ce matuƙar aka amince da karɓar ɗan takarar da yake marawa baya don zaben gwamnan jihar a ranar 16 ga Nuwamba. PDP za ta ci gaba da mulki a jihar. Dixon, wanda ke gani akwai alamun cankar wani ɗan takara na daban ba wanda yake fatar ya samu tikiti ba, ya ce in aka zaɓi wani daban jam'iyyar ka iya rasa kujerar. Gwamnan, wanda ya samu nasarar jagorantar jihar a wadi biyu na tsawon shekaru 8, ya ce sun ƙarfafa jam'iyyar PDP a jihar, kuma zaben na watan Nuwamba zai zama gwagwarmaya tsakanin jihar da tarayya kamar yadda ya faru a 2015. Hukumar zaɓe dai ta sanar da shirin gudanar da zaben gwamnan Bayelsa da Kogi a ranar 16 ga watan na Nuwamba. Hakanan hukumar zaben ta bakin kakakinta Aliyu Bello na buƙatar 'yan siyasa su riƙa bin dokokin jam'iyyunsu don gudun samun cikas.
To, kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe yake nanatawa a duk lokacin da ya samu zarafin haɗuwa da shugabannin jam'iyyu, yakan ce su bi ƙa'idoji, su bi dokoki, su bi kuma tanadin da littattafan dokokinsu ya ƙunsa. Ta yadda kenan, idan kai abu bisa doka, tamkar ka zauna lafiya kenan. Saboda haka kar a wayi gari suna da tsarin mulki, suna da dokoki na cikin gida da ya kamata ya zama shi yake nuna musu gun da za su bi da gun da za su taka, su gudanar da zaɓuɓɓukan su haɗa da na cikin gida da kuma yadda za su gudanar da jam'iyyarsu. Wayi gari sun yi burusun sake layi, suna abin da bayana kan doka ba. Kuma yin amfani da doka shi ne zai ba jam'iyyu damar tabbatar da ingantacciyar demokradiyya cikin gida a tsakankaninsu. Wannan shi ne nake ganin abin da zai taimaka wa jam'iyyu kamar yadda shi ma shugaban hukumar zabe ya ci gaba da fada da nanatawa, don haka jam'iyyu ya kamata su ƙara fahimtar cewa al'ummar da suke cikinta da wanda suke kallanta duka suna so, suna kwaɗayi, suna kuma son mai bi da kuma kiyaye dokoki da ka'idojin tarayyar Najeriya da kuma na dokokin su kansu jam'iyyun da suke ciki.
Allah ya kai mu zaben. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDM Fasto Aminci Abu ya faɗi dalilin da yasa ya janye kalubalanta shugaba Buhari a kotun zabe, da nuna hukumar zabe ta ki sanya takararsa a katin dangwala ƙuri'a.
Abubuwan da da ya kamata yi ya gan kuma shi mai girman shugaban kasa ya dauki matakai, tun da dauki matakai ba a yi to ragan duka abin da zan yi duka mu yan kasar da yan Najeriya, to sai mu haɗa hannu ɗaya ba doka jinka sosai mu haɗu mu doka gaba ɗaya.
Amma Fasto Aminci Abu, ai kusan za a iya cewa kafin ma zaben ka riga ka raba gari da shugaban, kuma har ma dan kati a wani taro ka ɗaga wa shugaban cewa ya bar mulki. Me yasa ka zo ka canza, kuma bayan ka zama ɗan takarar shugaban ƙasa an ɗauka za ka ci gaba da ƙara ka jaje?
To tun da lokacin aka ba da ke setting hanyar gyara, amma tun da yanzu aka da setting gyara a dan siyasa dan kasa wanda duk wanda ke mutum abinda kake so in ka ga ana yin shi, to dole ne ka haɗa hannu da wanda za a yi. Amma ga gan ba a bin hanyar yadda kake so, kana da yankinka ka bi hanyar da kai ma za ka gan don da a gyara kaza.
Ma mamaki wasu za su yi tunanin wani abu kake so a yi ma, ka lura ko ka shiga shari'ar ma ba wata nasara za ka samu ba, shi yasa ka janye. Yana iya yiwuwa akwai wani alkawarin mukami ko wani abu da kake so gwamnatin ta yi ma ne?
Ba wani alkawarin, duk da abin da muke magana shi ne mu haɗa hannu dukkan mu yan Najeriya ne. Ba wai magana ko ina na auren ko ba ni na auren, amma duk wanda ke auren ɗan Najeriya ne kuma zai abin da ni ya kamata yi. Shi idan ni ne ma agwon zai yi abin da ya kamata shi ya yi. To zuba raka duk wani magana da wani zai ce ko a yi maka alkawari kaza wa yi kaza, abin da dai na sani cewa shi ne mun yadda za mu haɗa hannu, kuma muna kira ga yan kasan gaba ɗaya a zo a haɗa hannu, domin ba mu da wata kasan da ta wuce kasan nan. Idan kasan nan ta shiga matsala dukkanmu ne, wato gida guda ɗaya ne muka shiga ciki, duk wanda ya shigo gidan nan da fetur da wuta, to idan ta kamu ba shi kaɗai ba duk da wanda ke ciki za su kone. Saboda haka muka ga abin da ya kamata kasan gaba ɗaya mu zo mu haɗa kai mu gyara ta, saboda halin da ta shiga yanzu. Abin da Najeriya ke nema yanzu shi ne duk kowa da kowa ya kawo guduma, domin gobara ta tashi kowa ya kawo ruwa a kashe wurin, so kowa ya samu matsala ya samu inda zai samu ya lafa.
Me ya faru me shugaba Buhari, shin ka samu ka gana da shugaba Buhari ko wasu jami'ansa kafin ka ɗauki wannan mataki na janye ƙararka a kotu?
Ai maganan ganawa ba ma zo kaɗai ba, har da wanda suke waje, har da manyan limamai da sauransu, wanda dai ke kishin kasan nan ya neme ni yadda za mu gyara mu haɗu mu gan cewa mun gyara kasar nan. Mun bar komai mun haɗu mun gyara kasar nan, in ta yi kyau daidai ne, in ma ba ta yi kyau ba mu ne da wahala. Saboda haka duk abin da muke ciki muka sa a gaba shi ne yadda Allah zai kawo mana zaman lafiya a kasar nan, a gan musulmai da kirista suna walwala tare, a gan cewa ba bambanci tsakanin ɗan kudu da ɗan arewa, zaman lafiya zai zama ɗan sarki.
Gamazin zaɓen dai Aminci Abu ya jagoranci taron nuna bara'a ga shugaba Buhari da ɗaga masa jankati. Ga ma abin da ya ce a wancan lokacin.
Buhari administration is the worst in the history of Nigeria.
Haɗaɗɗiyar ƙungiyar mabiya addinin Kirista, wato United Christian Association of Nigeria, ke nuna bara'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da nuna ya haƙura da takarar 2019, kuma da APC da PDP duk sun gaza, da haka bai dace a sake ba su dama ba.
PDP and APC have failed Nigeria. Amen. We will not allow them to come back again.
Amen.
Can I hear a big amen?
Kungiyar a wajen taron manema labaru a Abuja ta yi ikirarin cewa ta mara wa shugaba Buhari baya a zaben 2015, amma bai cika mata alƙawura biyar da ta yi tsammani ba. Fasto Aminci Abu shi ne shugaban kungiyar.
Direba ya gagara tuki mota sai ka ce doki mota, ai kana cikin wahala. Baba ya yi nashi, ya yi kokarin shi, muna roƙon shi ya ajiye wannan makami zai huta, sannan APC da PDP su tafi su je su huta domin sun ba Najeriya wahala.
Idan bai ɗauki wannan shawarin naku ba, ya tsaya takara ya za ku yi?
To zai gar a koriyansa. Da in dai bai wannan ba ranar zabe zai gani. Abin da ya faru da Jonathan haka zai faru.
Tabbas wasu za su dauke ku cewa kun zama ƴan siyasa. Me za ku ce wanda suke
cewa ba siyasa ba, kowa dan siyasa ne. Da limami da Kirista ayaka ake zai waye dan siyasan nan. Mutum da zai gangaske ya faɗa.
Pastor Aminci lissafa mana waɗannan abubuwa da kuke yarjejeniya da Buhari.
Ya mana alƙawari cewa lalle in ya hau wata uku yayi Boko Haram za su tafi. To ga Boko Haram yau. A ce eh an kashe Boko Haram har an ka tutan Boko Haram har an ka an bashi a villa. Gari ya waye mun ji shi ko ya ce ai ina dan daram. To malam washe rudin wani.
Yan siyasar Najeriya dai ba kasafe suke zama masu hamayya ko mara baya na dindindin ba. Shin mutum ɗaya da aka zaba ka iya jan akalar duk sauran zababbu a samu nasara? Bisa misali da shugaba Buhari da samun rinjaye majalisar dattawa da wakilai, masanin siyasar tattalin arziki Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi fashin baki.
Duran da aka fara tunanin a'a ba a tunanin kowa sai na mutum ɗaya, to an shiga matsala. Duk matsalar da aka shiga a duniya shekara 200 da ta wuce zuwa yanzu tana dangana da cewa an ɗauki wani an dora shi akan abu ana tutiya da shi shi kadai. Daga maganar Hitler, daga tunda duk abin da ka gani shekara 200 da ya wuce a duniya da ya kawo matsala yana dangance da irin wannan. Shi yasa ake rungumar demokradiya, saboda an yadda ciyaran da aka yanke hukunci wanda zai zartar a bashi dadamar da zai je zartar da wannan hukuncin, amma ba maganar mutum ɗaya ba.
Dokta, a siyasar tattalin arziki me kake gani ya kamata ya faru ne ko zai faru idan a ce an kawo kasafin kuɗi a yau majalisa yadda aka kawo littafin nan, saboda kar ta shiga wani zargi na shugaban ƙasa kawai ta buga guduma kawai ta mayar masa kayansa ta ce ta yadda a je ayi aiki?
To idan aka yi haka shine za a dawo wato tunanin mutum ɗaya ne kawai. Duk wanda ya sa baki ma ya san ɓata lokacin sa yake, saboda abin da aka rubuto na mutum ɗaya ko kuma na bangare daya shine zai zama tattalin arzikin kasa. Tattalin arziki zai zama cewa babu dogon tunani, ba zurfin tunani, babu waɗannan wuraren da kake gani. Ko daga cikin masu shari'a akwai waɗanda su shari'ar tattalin arziki suke yi ba. Shi budget yanda ake yin shi, wannan maganar na a ce shugaban kasa yana jami'isa za a canza masa budget, ɗan majalisa suna da dama su a canza masa budget, dukkan su ki suka yi su je wurin masu shari'a a fitar da gaskiya. Dama shi shugaban kasa shekara biyu kafin lokacin da zai kawo wannan budget ya fara taba kowa yana cewa ina son ne kaza a wuri kaza, ina son ne kaza a wuri kaza, kai kuma zan maka kaza, kai kuma zan maka kaza, kai kuma zan maka kaza. In aka bada wannan damar, saboda a gaskiyar magana shine yake da karfin da zai iya zartar da budget, ba su suke da wannan karfin ba, to akan karfin sa zai iya fitar da budget din sa, amma kuma sai sun yarda da wannan budget. To idan aka ce zai zo yayi ba su yadda ba, idan ya kwashi aiki duka ya kai su daura, ba wanda zai ce masa ba doka bace. In suka yarda suka tabbatar masa da wannan doka ce ta Najeriya, an ce duk aikin da za a kai su daura, duk aikin da za a kai su Lagos doka ce ta tabbatar. Yanzu wanda ake kaiwa kashi 60 wasu wuraren, ai dokar an yi ta ta zauna, kuma ba wani wanda ya isa ya je ce me yasa. Idan kasa bata samu wannan damar na cewa kowa ya sa baki ba, to wani ma ana yi zai zama shine zai lalata abun. Wanda ya kamata ya gyara abun zai iya zama maka shine mai lalata abun. To a ta ina zaka samu cigaba a kasa? Abinda demokradiya take bada dama kenan. Wanda yake da tunanin shi bai yadda ba, an cuce shi, an bashi dama ya zo ya faɗa shi, kuma an bashi bayani wanda wataƙila da alƙawarin da lokacin da shi nasa dama za ta fito, to kaga shi ma sai sa hannu, sai kaga hannun kowa an ɗora a kan cigaban ƙasa. Amma aka ce maganar mutum ɗaya ne ko maganar jam'iyya ɗaya ce ko maganar, to wasu za su yi da baki ne kuma ba za su tabbatar da shi da zuciyarsu ba, to kaga ƙasa tana cikin matsala kenan.
Fatarmu dai kar ƙasa ta shiga matsalar. A gaida Dr. Bibi Faruk. Masu sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai kula da haɗa mana sauti Julie Gresham, ni na Sura da Mail Hikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na ko cikin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya, inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye. kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar primary a garin Yola da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Za ka yi na wata makaranta a Yola fa da jihar Adamawa, kuma wani makaranta akwai bin dama na ga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi, sannan da gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga, kuma dabbobi su ma suna kiwo. Bari ne dan kokarin ji watakila ko za na iya ji daga bakin daya daga cikin waɗanda suke dan huta wannan.
Barka da a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan dai ina dan rage ta ne kawai nake dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani.
Wannan lamari dai a kullum ga mata da hankulan iyaye malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin koyin kullun da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da habaka kamar wutar daji, batun da iyaye irin su Malam Umar Dan Kano, tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa ke cewa fa dole ne a tashi tsaye.
Abinda yake faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaranmu sun mai da wurin wajen shaye-shaye.
Sun mai da ina?
Makarantu, tsofaffin makarantu haka, waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba, kai har waɗanda suke da kyau za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayensu. Kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga haffi haɗe suna yara mata a ciki. Kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tarra shi, saboda gaskiya fisabilillahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya, wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam.
To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahiru Bomo, wani masani haka ilimi na kwacikin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin Najeriya, ya ko bayyana rashin jin daɗin su ne da cewa
karatu ne suna da yawan ɗalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah to ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba, sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yanda ya ga dama. Za ga wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba, wasu makarantun ma sai ga sun zama hanya ne, wasu sun maida ta hanya ne ke za su keta ko su bi anguwa ko su bi gona ko su bi wasu abubuwa nasu daban, makaranta zama hanya wanda ke kato-kato ka bai dace ba. To wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda yake su kubata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau na tabar wiwi ne koko na wasu barasa wanda ake sha ko na kwayoyi ko na ruwa, sai zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makarantan, sai zama wannan wuri ya zama su wurin za su je su shaye-shayensu. Zai zama cewa kuma wani abin ban haushi shi ne bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da kwara daya. Su kuma wa'innan makarantu in ma an samu shugaban makaranta mai kwazo mai kokari wanda yake kokarin cewa bari ya dauki ko da mai gadi ne wanda yake zama yana biyan shi tabu, to sai zama cewa ta kila ko kudi kila kuma ta zo mashi wani kudi a karshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kamata irin haka nan, sai ga cewa ya zama kudin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai su yi alli ko takardu ko su abubuwa na bukatu wanda yake za a baiwa malamai a koyar da yara da shi ba, bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba, to shi yake da kudin da zai shirye kuma yana biyan masu gadi.
Haka ne kuma Abdulhamid Bomo ya ko bayyana irin matakan ma da ya kamata a dauka yanzu.
To ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewaye makarantunsu, domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba daɗi ya zama cewa wani lokaci su wanda su shaye-shayen nan bayan ma sun shaye-shayen nasu dama makarantun tagogi sun balle wanda kofofi sun kare kila ma wani lokaci cikin ajin za su zauna su sha ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fitsarinsu bayan gidansu. A dawo ya zama cewa ɗaliban da sun zo karatu sai ya zama cewa sun zama kuma su ne zuma su aikin kwashe kazanta ajinsu kafin su zauna. Farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga firamare zuwa sakandare makarantu ne wanda ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci, wanda ke sai an buɗe za ka shiga sai an buɗe za ka fita, wanda ke idan ko da makarantar na jihar ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle.
A kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na NDLEA wato hukumar yaki da sha da kuma fatauci miyagun kwayoyi a Najeriya sukan ce suna kokari, to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya karin haske.
Kazan ba mu nan ko ina a kowane lokaci, domin haka wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana
ga iyaye da kuma sauran al'umma. Wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaki da bata garin da ke fakiya irin waɗannan wurare suna shashaye. Mr. Solomon Kumanga, da ke zama daraktan kula da harkokin yaɗa labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa, ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
A cikin wata shida za a gyara makarantu, za a giggina azuzuwa, za a shinge makarantunmu duka domin ganin cewa su ma yaranmu su sami kwaisuwa cikin tsanaki, cikin kyakkyawan tsaro.
Koma da menene, fata ko shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Nigeria.
Kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance. Kwaya ku ba ta da kyan tokar asha kwaya. Tokar asha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau, takallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takan sa a lalace. Kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan mu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un ami.